Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum, yanzu Mari Sarfil Hashin Gumen ne daga birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsuntsiya madaurin ki daya, daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garba ya kama na shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu, sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran mu karantawa Alheri Grace Abdu. Mutum ɗaya ya mutu da dama kuma suka ji raunuka yau Asabar a wata fashewa da ta auku wajen wani gangamin siyasa a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Ethiopia, bisa ga cewar jami'ai. Sabon firaministan ƙasar mai hankoran sauyi Abiy Ahmed ya kammala jawabi kenan a wurin gangamin lokacin da gurnetin ya tarwatse. Tashar talabijin ta ƙasar nan da nan ta ɗauke daga kan Abiy yayin da aka gaggauta fitar da shi daga dakalin da ya yi jawabin a dandalin Meskel, inda dubban mutane suka yi dafifi domin jin jawabin matashin ɗan siyasar da ya sanya hula malafa da kuma ‘yar ƙaramar taguwa ta T-shirt. Bayan fashewar, Abiy ya faɗa a wani jawabi da ya a gidan talabijin cewa ƙauna tana nasara a koda yaushe, kisan waɗansu gazawa ne. Ga waɗanda ke ƙoƙarin raba kawunanmu, ina so in shaida muku cewa ba ku yi nasara ba. Tunda Prime Minister Abiy ya kama aiki a watan Afrilu, ya yi manya-manyan canje-canje a ƙasar da suka haɗa da sakin dukkan 'yan jarida da aka tsare, da soke laifukan da ake tuhumar 'yan gwagwarmaya da ke sukar gwamnati, da kuma ɗaukar matakan bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. A halin da ake ciki kuma, wata fashewa ta auku a babban filin wasan ƙasar Zimbabwe, inda shugaba Emmerson Mnangagwa yake jawabi ga wani taron gangamin siyasa yau Asabar, bisa ga cewar kakakinsa da ya ƙara da cewa shugaban ƙasar bai samu ko ƙwarzana ba, an kuma fitar da shi lami lafiya. Nan da nan ba a samu jin ta bakin 'yan sanda ba. Hotunan da tashar talabijin ta ƙasar Zimbabwe ta yayata ya nuna fashewar da ta auku kusa da Mnangagwa yayin da yake ɗagawa magoya bayansa hannu. Mnangagwa yana jawabi ne a gangamin yaƙin neman zaɓensa na farko a birnin Bulawayo, inda ƙungiyar adawa take da ƙarfi, wurin da jam'iyyar ZANU-PF mai mulki ba ta taɓa cin zaɓen shugaban ƙasa ba tun shekara ta 2000. Ranar 30 ga watan Yuli za a gudanar da zaben shugaban ƙasa, inda shugaba Mnangagwa ɗan shekaru 75 da Nelson Chamisa ɗan shekaru 40, shugaban jam'iyyar hamayya ta Movement for Democratic Change, suke kan gaba a cikin masu takarar shugaban ƙasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa zai ba da fifiko wajen kare kan iyakokin ƙasar. Bayan shafe mako guda ana cece kuce akan batun bakin haure da ya ɗauki hankalin 'yan siyasa a Washington. Trump ya gana da dangin waɗanda suka rasa ƙaunatattunsu a hannun bakin haure.
They don't talk about the death and destruction caused by people that shouldn't be here.
Yace ba su magana akan asarar rayuka da kuma barna da mutanen da bai kamata su kasance a nan ba suke haifarwa. Mutanen da za su ci gaba da keta doka suna aikata ba daidai ba. Cece kucen da aka rika yi wannan makon kan batun shige da fice yana iya zama babban abin da zai ɗauki hankali a zaben 'yan majalisa na rabin wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba, wanda kuma zai iya yin tasiri wajen tsaida jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisa. A halin da ake ciki, wata cibiyar aikin lauya ta yi ƙarar gwamnatin shugaba Trump sabili da raba iyaye da 'ya'yansu a madadin waɗansu iyaye uku da aka raba su da 'ya'yansu. Ɗaya daga cikin ƙalubalen shari'a da gwamnatin ke fuskanta bayan ta sauya tsarin nata. Lawyer Jeremy Westwich na ƙungiyar Rio Grande da ke garin Brownsville, jihar Texas, ya ce iyayen yaran sun damu matuƙa suna neman sanin inda 'ya'yansu suke da kuma halin da suke ciki. Ya ce akwai matakan da gwamnatin ta shimfiɗa na samar da bayanai, sai dai ba su gamsar ba. Westwich ya ce umarnin zartaswar shugaban ƙasa da Trump ya bayar ranar Laraba ba ta kwantar da hankalin waɗanda aka raba su da ‘ya’ya ko kuma iyayensu ba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya damu matuƙa dangane da ƙaruwar aikin soja da ya haɗa da harin da ake kaiwa ta ƙasa da kuma lugudan wuta da ake da jiragen sama a kudu maso yammacin Siriya bisa ga wata sanarwa da kakakinsa ya fitar. Sanarwa ta ce hararen sun yi sanadin rasa matsugunan dubban farin kaya da galibi suke nufar kan iyakar Jordan. Babban magatakardar ya kuma damu da irin haɗarin da hararen suke haifarwa ga tsaro a wannan yanki. Guterres ya yi kira da a kawo ƙarshen aikin soja ba tare da ɓata lokaci ba, ya kuma yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki su kiyaye haƙƙinsu ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa da kuma dokokin kare haƙƙin bil'adama da suka haɗa da kare farin kaya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. To, masu sauraro, yanzu mu koma gefen baiwa Jummai Ali Fili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ɗan tsiya
maɗaurinki ɗaya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Kimanin watanni shida ko bakwai da suka shige, gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya a jihar. Kwanaki wannan kwamitin ya gada da 'yan jarida domin neman taimako ko kuma gudunmawarsu domin wannan kwamiti ya cimma burinsa na ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Kaduna. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya samu mana ra'ayin wasu akan wannan kwamiti.
Na farko ne da farko, sunana Musa Garba, kuma ni haifaffen jihar Kaduna ne, kuma ina kira ward ne. In dai har akwai abin da shi gwamna zai yi wanda ya cewa zai taimaka ma mutane kamar yadda ake samun kamar 'yan shara haka, kamar irin 'yan ta'adda wanda suke zuwa su tare mutum su yanka wannan a kashe wannan, a zahirin gaskiya ni ina goyon baya 100% akan wannan hukumar. Ka gani mazannan Kudu ne. A zahirin gaskiya irin wannan kamar hukuma da ake kakkafa a Kudu, ana kakkafa irin wannan hukumar kamar irin 'yan sandan Oshomole haka ko kuma 'yan sandan Obasaki. To, wannan duk mutanen gaskiya suna kawo tsaro a ƙasa ko kuma a jihar. A zahirin gaskiya idan kamar gwamnan jihar Kaduna ya ɗauki mataki akan irin wannan hukuma, akwai hukuma kuma mutanen unguwa ne kuma aka riga aka doka, to a zahirin gaskiya za a samu sauƙin wasu abubuwa. Gaskiya ni ina goyon baya 100% a wannan, ba siyasa bane.
Sunana Sani Ali. Wannan mataki da gwamnan jihar Kaduna Manase Erfa'i yake dauka, muna ganin akwai nasara akan abubuwan da yake gabatar yake gudanarwa, kuma za a samu nasara insha Allah.
Sunana Buhari. Ni ra'ayina muna farin ciki ko wajin dadin wannan abubuwan da ake, kuma lafiya shine komai a rayuwar mutum. Da ai nasara in Allah ya.
Sunana Umar Begum daga local government. Duk abin da gwamnati ta yi, to ta yi abin ne mai ma'ana, dan gwamnati ba ta yi abin da za ta cutar da ku ba. Zama ga sai alheri za ta kawo ku a ƙasa. Ai, duk mutumin da zai yi dan Allah kuma yana tare da Allah, zai taimake shi. Wannan gwamnati ba sharri tsakanin ta da jama'a, daga 'ya'yanmu, jikokinmu, tabukunanmu, ƙarshen rayuwarmu. Ko muna masa fatan alheri.
Ni Lawal Mai Fati, in an inganta ta za a ci nasara insha Allah, amma mai fatan Allah ya zaba mana mafi alkhairi. Saboda mai duk abin da mutane suke tunani siyasa ne ko ba siyasa ba, to mu dai fatan mu kai Allah ya zaba mana mafi alkhairi shine.
Sunana Jamilu Adamu Shehu. Wannan magana da hukuma ta zaman lafiya da Malam Nasiru ya kafa, mu dai ba mu ra'ayin ta a yanzu, saboda komai ya riga ya zo ƙarshe. Me yasa tun da ya hau daga farko bai kafa ba sai yanzu? Yanzu dai sai yana neman ƙuro'in mutane shine zai kafa wata ƙungiya ta zaman lafiya. Karshen tashi tashi hankula, ai akwai karshen tashi hankula, gashin kuma yanzu ba a kawo shi ba.
Sunana Mutula Injiniya Maraban Jos Kaduna. Eh, to a gaskiya wannan abu ne wanda zai kawo ci gaba a al'umma gaba daya. Amma maganar da wasu suke cewa siyasa ko wani abu, shi shugaba idan zai yi abu kai yi amfani da maganar wasu ko yi amfani da wani abu, in dai zai kawo ci gaba a ƙasa, to ya sa Allah daya kuma ya mayar da kai akan kokarin da yake domin ci gaban al'umma. Ba wai shugaba ya kirkiro hukuma ba, waɗanda za su yi aikin in suka tsaya bakin gaskiyansu, suka tsaya akan zafi don ci gaban ƙasa, musamman nan jihar Kaduna da aka kikiru to za a samu ci gaba. Amma idan suka sa cin hanci da wayansu abubuwa dai wanda dai manya suke na batanci haka, ka kama mutum ko wani abin nan a je ai beli, ma hukunci shi ba na beli ba ne, to maganan gaskiya abin za a iya cewa zama siyasa, domin na yi bannana da an fito da ni, to kaga bannani in an ce siyasa ne zai iya yiwa, amma aka yanke ma mutum hukunci wanda ya yi, to kaga ya zama ba siyasa a ciki. A aikinsu ne za mu bambance siyasa da wanda ba siyasa ba.
Sani Abdullahi Ibrahim, ra'ayina game da hukumar zaman lafiya ta Kaduna tsakanin musulmi da krista, ubangiji Allah ya kara ba mu zaman lafiya. Ra'ayina tsakanin krista da musulmi, Allah ya ba mu jituwa tsakaninmu, ba magana wani hukuma daga cikin al'amarin roƙon Allah da muke na Allah ya zauna da mu lafiya. Ya riga ya makaratun harko, yanzu yana yi ne don neman gura'anmu.
Sunana Isahaka Abdulwahab Kano, amma mazaunin jihar Kaduna ne. Game da abin da ya shafi wannan hukuma ta zaman lafiya aka kirkira, insha Allah ina ga inda da gwamnatin za ta mata abin da ya kamata a kyautata mata rayuwarta, za a samu daidaituwa ga damuwoyin da ake ciki, abin da duk suka nema daga matakin abin da ya shafi haƙƙinsu, albashinsu, zaman tana zo musu a kan lokaci. In dai har aka samu haka, to garanti duk wata ta'addanci da wasu abubuwa ina ga in Allah da za a zo ƙarshen su.
Sunana Sa'idu Umar. To yanzu kaga mu dai ɗan adam ne, kuma abin aka zo da shi yanzu a hukumance, to za mu yi tunanin cewa kamar shi ma gona yana neman yadda za a yi ya ƙara jawo ra'ayin mutane ne, yadda zai samu gindin zama ko kuma ya wuce daga wannan zaɓe da yake son a yi nan gaba. To amma mu duk hakan ba shi ne damuwanmu ba, mu dai yaya za a yi a zauna lafiya, kuma mutanen area kowa ya ce eh kare da haka ya ji daɗi. Mu muna siyasa mu a kan wane ne ɗan adam, wane ne talaka, wane ne kuma a'a yake son a taimaka mashi, shi ne babban ra'ayinmu yanzu. Kamar yadda ake maganan kowa a zo a zauna lafiya, a zauna lafiya, to in dai ka zo mu a zauna lafiya, to mu kai namu ne, mu ma naka ne.
Sunana Muhammad Siraju Yahaya. To wannan hukumar zaman lafiya ko da yake dai sunanta muke ji, to amma mun san manufa ce mai kyau, ganin yadda abubuwa ke kasancewa yanzu, mutane ana zaune tare wani lokaci, kaga kuma rashin zaman lafiya ya zo. To yana da kyau wannan tunani da gwamnati ta yi, sai dai ya kamata gwamnati ya kasance ta lura da abubuwa ɗaya ko zuwa biyu. Misali, abubuwan da ke kawo dai rashin zaman lafiya mun sani a jihar nan, ko dai ya kasance ta addini ko ko ta kabila, dan kabilanci, to mutanen da za a kafa ko mutanen da za a sa su shugabanci wannan hukuma, to ya kamata gwamnati ta yi la'akari da waɗannan abubuwa biyu, na addini da kuma na kabila. To na tabbatar da in dai gwamnati ta yi wannan abun daidai, ta riki wannan abu da aka fadi addini da kabila, insha Allah wannan hukuma muna sara insha Allah za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya in Allah ya so a jihar.
Sunana Abdulrahman Muhammad. To gaskiya yana da kyau wannan shawara da gwamnati ta yanke ta kafa wannan hukuma, abu ne mai kyau. Sai dai yana da kyau duk abin da za a yi ya zamana zai samu karbuwa wajen al'umman da ake yi, don haka za a duba abubuwa da yawa kenan. Ya kamata ita hukumar ya zamana ita kanta tana da wato ganin kima da daraja wanda ya kamata al'umma su gantar ita, bi ma'ana ya zamana tana wakiltar kowane bangare na al'umman da ake samun irin wannan fitintunu a cikin su, akwai kyakkyawan wakilci. Na biyu kuma yana da kyau gaskiya aida ana zaman lafiya, yanzu ne ya kawo rashin zaman lafiya, ya kamata a duba a waiwaye, ana cewa adan tafiya, a gane da menene suke kawo wato rudani da rashin zaman lafiya, a yi maganin su. Sannan kuma wannan hukuma ta ci gaba da sa ido domin kare abubuwan da ka iya tasowa daga baya. Ina ganin in Allah ya yarda an yi wannan, to za a koma zaman lafiya kamar yadda ake yi a baya in Allah ya yarda.
To ni dai sunana Amina Kabir Muhammad. To wanda move din da gwamnati ta yi, ina tunanin cewa abu ne kyakkyawa kuma mai amfani ga duk al'umma. Amma na dai san zaman lafiya tana samuwa ne ga al'umma idan al'umma ita kanta tana buƙatar zaman lafiya. Saboda haka wannan zaman lafiyan da ake ta advocating, ana ta so a samu, za ta iya samuwa ne idan mutane sun haɗa kawunansu, sun gane cewa zukatanmu ba su buƙatan fargaba ko kuma tashin hankali. Muna buƙata ne mu zauna lafiya dukan mu, zukatanmu ya kwanta, mu samu abin da muke so. Amma ga gwamnati kuma tana iya taimakawa da samun zaman lafiyan nan yayin da ta taimakawa al'ummanta ta samun ci gaba kyakkyawan yanayi cikin al'umma da kuma kyautatawa mutane welfareism din su da kuma enhancing peace and stability da kuma trying to eradicate poverty kowa a taimaka masa yanzu ana zancan ba abinci yunwa ko ina zaman lafiya ba za ta samu ba idan akwai yunwa a cikin cikin mutane
zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama na lafiya shine cigaban Najeriya
Abinda ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawale Kara da ya taimaka wajen samo mana waɗannan ra'ayin Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya.
A gai da Jummai to shirin tsintsiya madaurin ki da yake nan aka saurara sai a biyo mu wako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu ga Ibrahim Ka Almasi garba da shirin jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba ga gogan naku Elhikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Sunana Abdulmumini Inkiya Sarki Abuja. A ranka dai Kadima ga gurin ne jama'a suka cika.
Jami'ar APC ta gudanar da babban taron zaben shugabanni. Shugaban committee tantancewa Sanata Ahmed Sani ya ce Adamu Osimole ya tsaya neman shugabancin ba hamayya.
Wannan siyasa ne. Jihohi suka zauna suka kai karshe kowa ya jaye ma Adamu Osimole ya zama dan takara ba hamayya.
Shugaba Buhari ya sanya hannu kan kasafin kudin bana da zargin yan majalisa da zabge kasafin da cusa bukatun su. Yan majalisa sun ce a'a aikin su suka yi. Masanin tattalin arziki Yusuf Aliyu ya ba da shawara.
Ai maza a fito da kudade biyan yan kwangila a kankari abin da zai taimaki noma da wuri masana'antu kirkiran aikin yi.
Rundunar DSS ta yi awon gaba da Sanata Abaribe don ya bayyana inda Namdi Kanu ya buya don shi ya tsaya wa Kanun aka ba da bailin sa. Yan Najeriya na san barka biyo bayan nasarar Super Eagles ta cin kwallaye biyu da Ahmad Musa yi kan kasar Iceland a gasar kofin duniya a Russia. Nasura da Maili Kamerar Amurka daga Abuja. Nigeria.
Haka dai, to yanzu zamu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su saki yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Samburga cikin daga Kaduna da kuma Rabaran Simon Lado daga Kano. Ga Sheikh Yusuf daga cikin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusufu Muhammad Sambariga cikin mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Kiran da nake yi shine akan mahimmancin zaman lafiya. Duk da dai Bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre. Duk lokacin da kaga mutun yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to zaka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba to idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma tsakanin musulmi da kristoci tsakanin wasu kabilu da kabilu to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya to ai mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna an so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma kasar to sai dai na taba karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je an so zakka ana ce ma mutumin ibn al-lutubiya to da je an so zakkar sai an so su kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar to da yazo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika warewa yana cewa hadha lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah hadha lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa yayi fada sosai yace wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da daukaka zai wakilta mu ya dora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya dora mana sannan ka zo kana ce mana hadha lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat ilayya dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay shin za a bashi wani abu to sai a karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an bashi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitul mali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi
shi kuwa rabaran Samuel Lado cewa yayi
to assalamu alaikum ɗan uwana ɗan arewa ni ne Pastor Simon M Lado daga Darika Ekwa ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankin mu na arewa ana tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu yayi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar Isra'ila Annabi Dauda yayi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila so don haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ecclesia wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin dadi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara zaka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabbobinsu su samu abinci sannan mutanen karkaran da suke je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu zaka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba bayan haka zaman lafiya shine zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mu wato ina magana akan amfanin zaman lafiya zai sa mu samu jin dadi zai sa mu yi ibada zai sa mu yi musaba da juna musulmi da krista da wanda ba fa shi da addini to don haka ina kira ga ƴan arewa musamman shugabannin mu wanda Allah ya ba su amana sarakunan mu na gargajiya manya da kanana da su koyawa al'umman mu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kristanci su ma su koyawa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littafin nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya wannan shine zai sa kasar mu ta ci gaba shine zai sa kasar mu ta bunƙasa waɗansu kasashe su zo su zuba jari wassalam sunana kamar yanda na faɗa Pastor Lado Simon
daga Kano.
Jalla allazi wahidu
kana fatama mana
ko nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali
a gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Belgium ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagayen 16 na gasar kwallon kafar cin kofin duniya da ake ci gaba da fafatawa a kasar Russia. Bayan da a yau ta lallasa kasar Tunisia da ci 5-2 a wasansu na biyu na matakin rukuni-rukuni na gasar. Eden Hazard da Romelu Lukaku su ne suka zura wa Belgium ɗin ƙwallaye 2-2, yayin da Bashuai ya zura ƙwallo ta 5 a minti na ƙarshe na gasar. Yanzu haka dai kasar ta Belgium ta hau saman rukunin ji da maki 6. A halin da ake ciki kuma zakarun duniya wato kasar Germany ta sha da ƙyar, inda ta yi wayan baya ta doke kasar Sweden da ci 2-1, lamarin da ya karfafa fatanta na samun tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar cin kofin duniya ta bana kasar Russia. Sweden din ce ta soma zura ƙwallo tun a minti na 32 na wasan, inda Germany din ta farke a minti na 82, kana ta kuma zura ƙwallo ta 2 a minti na ƙarshe na wasan, duk kuwa da rasa dan wasa daya wato Boateng, wanda aka baiwa jan katin kura a minti na 84 na wasan. Wannan nasara ta sa kasar Germany din daidaicewa da Sweden a yawan maki iri daya, wato maki 3-3 a rukunin na F, mai bukatar saura kasa daya tal da za ta sami tsallakewa zuwa zagaye na gaba. A daya wasan kuma kasar Mexico ta doke Korea ta Kudu da ci 2-1, lamarin da ya sa Mexico din ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na gaba na gasar, kasancewar ta da maki 6 a saman rukunin F. To sai ita ko Korea ta Kudu tuni da ta yi wa Jarod a gasar, duk da yake da sauran wasa daya a matakin na rukuni-rukuni. A wani labarin kuma, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jinjinawa 'yan kungiyar ƙwallon kasar na Super Eagles akan nasarar da suka samu na doke kasar Iceland da ci 2 da nema a jiya Juma'a. Shugaban a wata sanarwa da babban mashawarcinsa a shanin watsa labarai Garba Shehu ya fitar, ya taya murna ga 'yan wasan da ma daukacin 'yan Najeriya, kana ya kira gare su da su ƙara azama domin samun ƙarin nasarori a gasar. Shi ma dai shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki a shafinsa na Twitter ya yaba wa 'yan wasan akan jajircewa da kishin ƙasa da suka nuna, inda shi ma ya buƙace su da su ƙara ƙaimi. Ƙungiyar AS Roma ta ƙasar Italiya da a can baya ta ce tana bayan Najeriya a gasar, ita ma ta taya Super Eagles ɗin murna a shafinta na Twitter bisa wannan nasarar. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gai da Murtala. Da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Mutum ɗaya ya mutu da dama kuma suka ji raunuka yau Asabar a wata fashewa da ta auku wajen wani gangamin siyasa a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Ethiopia, bisa ga cewar jami'ai. Sabon firaministan ƙasar mai hankoran sauyi Abiy Ahmed ya kammala jawabi kenan a wurin gangamin lokacin da gurnetin ya tarwatse. Bayan fashewar, Abiy ya faɗa a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin cewa ƙauna tana nasara a kodayaushe, kisan waɗansu gazawa ne. Ga waɗanda ke ƙoƙarin raba kawunanmu, ina so in shaida muku cewa ba ku yi nasara ba. A wata fashewa ta auku a babban filin wasan ƙasar Zimbabwe, inda shugaba Emmerson Mnangagwa yake jawabi ga wani taron gangamin siyasa yau Asabar, bisa ga cewar kakakinsa da ya ƙara da cewa shugaban ƙasar bai samu ko ƙwarzana ba, an kuma fitar da shi lami lafiya. Nan da nan ba a samu jin ta bakin 'yan sanda ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa zai ba da fifiko wajen kare kan iyakokin ƙasar, bayan shafe mako guda ana cece kuce a kan batun bakin haure da ya ɗauki hankalin 'yan siyasa a Washington. Trump ya gana da dangin waɗanda suka rasa ƙaunatattunsu a hannun bakin haure.
Masu sauraronmu, da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Gira Salher Abdu da ta yi gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfila Hashin kuma nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.